Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi 20 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Sarauniya Ingila Elizabeth mai shekaru 95 ta kamu da COVID kuma tana fuskantar alamomi marasa tsanani. Amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta sama-sama a wannan makon. Muna buƙatar mu dakatar da Putin saboda ba zai tsaya a Ukraine ba. Liz Truss, ministan harkokin wajen Birtaniya, ta faɗa yau Lahadi a wata hira da ta yi da jaridar The Daily Mail game da mamayen Ukraine da shugaban Russia Vladimir Putin ke shirin yi. Masu aikin ceto sun ciro wasu gawarwaki jiya Asabar daga tarkace da laka da mummunan ambaliyar ruwa da zafkarewar ƙasa a garin Petropolis na ƙasar Brazil, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 146.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun bayyana dalilan da suka sa majalisar ke shirin yin dokar da za ta sa ilimin aikin noma ya zama darasin tilas a manhajar makarantun sakandare a ƙasar. Sai dai wasu matasan Najeriya na cewa
ya kamata ne a ce inda za a bude irin wannan, to ya zamana akwai room for wanda ya gama ko wanda ya koya ko ya samu experience a ko wani abu da gwamnati za ta iya mai kamun a kawo wannan. Ta wannan gefen gaskiya to sai dai a ce dai alhamdulillah, amma ba wani abun arziki da za a ce an yi bane, saboda akwai abubuwa da ya kamata a yi a taimaki mutane.
Bayan haka za ku ji cewa wasu kungiyoyi a Najeriya sun fara yin kira akan a daina kyale 'yan siyasa da ke da hannu a rashawa suna komawa jam'iyya mai mulki don neman mafaka. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Nasarawa a Najeriya ta kulle yarjejeniya da kamfanoni daban-daban da nufin taimakawa talakawa ta yadda za su ci moriyar demokradiyya. Idan muka leƙa ƙasar Kamaru za ku ji cewa hukumar abinci ta duniya ta kai tallafi a makarantun yankin Adamawan Kamaru. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 ta kamu da COVID kuma tana fuskantar alamomi marasa tsanani, amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta sama-sama a wannan makon, kamar yadda Fadar Buckingham ta faɗa yau Lahadi. Fadar ta ce sarauniyar ta kamu da COVID yau. Sarauniyar na tattare da alamomin sanyi, amma ana sa ran za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta sama-sama a Windsor a cikin mako mai zuwa. Za a ci gaba da duba lafiyarta kuma za a bi duk hanyoyin da suka dace, in ji Fadar. Rima Charles mai jiran gado dan shekaru 73 a farkon wannan watan ya fice daga wani taro bayan da ya kamu da coronavirus a karo na biyu. Wata majiya daga Fadar ta ce ya gana da sarauniyar kwanaki kaɗan da suka wuce. Muna buƙatar mu dakatar da Putin saboda ba zai tsaya a Ukraine ba, Liz Truss, ministan harkokin wajen Birtaniya, ta faɗa yau Lahadi a wata hira da ta yi da jaridar The Daily Mail game da mamayen Ukraine da shugaban Russia Vladimir Putin ke shirin yi. Putin ya faɗi duk wannan a bainar jama'a cewa yana so ya samar da babbar ƙasar Russia, yana so a koma halin da ake ciki kamar yadda yake a baya, inda Russia take da iko a manyan yankunan gabashin Turai. Ursula von der Leyen, shugabar hukumar zartarwar tarayyar Turai, ta ce tunanin hadari na fada Kremlin, wanda ya fito fili na lokacin danniya a baya, zai iya dakushe kyakkyawar makomar Russia. Ta ce muddin Russia ta mamaye Ukraine, zai iya takaitawa Russia damar shiga kasuwannin hada-hadar kudade da kayayyakin fasaha bisa ga kunshin takunkumin da aka shirya. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Asabar cewa yana so ya gana da Putin don lalubo mafita na rikicin da ake ganin Russia ta jibge dubban sojoji a kusa da iyakar Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jami'in ma'aikatar sufuri ta girka ya faɗa yau Lahadi cewa masu aikin ceto sun gano wani fasinja da aka bayyana ya ɓata bayan da wata gobara ta tashi a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga girkar zuwa Italiya. Dakarun tsaron gabar tekun girka sun ceto fasinjoji 280 daga cikin 292 da ma'aikatan jirgin waɗanda ke ciki lokacin da gobarar ta tashi a jirgin Euroferry Olympic mai dauke da tutar Italiya da sanyin safiyar ranar Juma'a da ta wuce kan hanyar su daga tashar jiragen ruwa ta Igumenitsa zuwa tashar jiragen ruwa ta Brindisi da ke Italiya. A cewar matukin jirgin ruwan da hukumomin girka, har yanzu ba ga fasinjoji 11 ba waɗanda suke daga ƙasashen Bulgaria, Girka, Turkiya da kuma Lithuania. Masu aikin ceto sun gano wani wanda ya tsira a yau Lahadi a gefen jirgin ruwan yayin da suke jansa zuwa gabar teku, inji masu gadin gabar tekun.
Cuma dalla, kafin ku ci ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta gabatar da wani ƙuduri da zai sa ilimin aikin noma ya zama darasin tilas a manhajar makarantun sakandare a ƙasar, kamar yadda darasin lissafi da harshen Turanci suke. Manyan manoma sun yaba da wannan yunƙurin, amma wani matashi na ganin abu ne da ya zama kamar an bar baya ba zani. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
An kwashi shekaru ana bibiyan yadda za a inganta harkar noma saboda a samu wadataccen abinci a ƙasar, da yadda yanzu haka matasa da dama suna ƙyamar aikin noma maimakon su rungume shi a matsayin sana'a. Wannan shine hujjar da majalisa ta yi amfani da ita wajen amincewa da wannan dokar. Dan majalisar wakilai Yusuf Buba Yakub daga mazaɓar Gombe da Hong ta jihar Adamawa shine ya ɗauki nauyin ƙudurin.
Duk abin da ke damun kasanmu ta fannin tsaro da fannin rashin aikin yi, domin matasanmu ba su suna kyaman noma. To idan tun suna ƙanana a makarantu aka koya musu noma, kowane makaranta tana da gonanta, yara suna practical sun koya noma, to amfaninta na da yawa. Duk na ɗaya makarantun ma za su samu abinci wanda za su iya ciyar da yaransu ba sai sun je sun saya ba. Kamar yadda ake yin lissafi da Turanci a dole, wannan harkar noma shi ma ya zama dole yaro ya koya.
A ɓangaren majalisar dattawa kuma, tsohon gwamnan jihar Nasarawa kuma shugaban kwamitin kula da harkar noma ya ba ƙudurin goyon baya, inda ya tsokaci kamar haka.
To zai sa yara hankalinsu ya dawo kan harkar noman nan. Ila daga sabon hali da samu kansu ciki na fahimta mene ne noman nan. Ila zai sa hankali ya koma su yi abin da iyayen iyayen suka yi. Kuma ba wai lalacewa ba ne. Domin ba za su yi ba su kuma su yi da iyayen suka yi ba ne. A akwai na zamani. To a kawo harkar noma ciki zai da amfani. Domin zai sake maidawa matasanmu hankalinsu su fahimci noman nan mene ne noman nan. Suka cewa abin baban gudu ba ne ba. Domin duk rayuwa duk girman mutum sai ya ci.
Shi ma dan majalisar wakilai daga mazaɓar Yamaltude ba ta jihar Gombe, Abubakar Yunus Ahmed, ya ce doka ce mai ma'ana.
Duka da nomar ake rike da ƙasar, da Allah ya bamu mai sai hankali ka cokau ya kau daga gonar, aka batsar da ainihin wato aikin gona. To saboda haka dole in ba an ɗauko wannan darasi da ilimi aka kuma tilasta shi ba a makarantu, to sai muke ga burin nan da ake so a cimmuwa a harkar gona, to gaskiya za a jima ba a je ba, amma an yi haka to nesa za ta zo kusa.
To sai dai ɗaya cikin matasan ƙasar, Mustapha Dauda daga Jos babban birnin jihar Filato, yana ganin kafin yanzu ana da makarantun koyar da aikin noma da yawa, amma ɗaliban ba su samun aiki in sun kammala karatun.
Ya kamata ne a ce in dai za a bude irin wannan, to ya zamana akwai room for wanda ya gama ko wanda ya koya ko ya samu experience ko wani abu da gwamnati za ta iya mai kamun a kawo wannan. A misali duk abin da za a kawo ya kamata a kawo yadda za ka yi. A misali in ka gama kaza za ka yi kaza ne. To amma yanzu dan an zo an koya maka noma a secondary school ka gama me ya wannan ɗinka da shi? Ina ganin ba wani. Ta wannan gefen gaskiya to sai dai a ce dai alhamdulillah, amma ba wani abin arziki da za a ce an yi ba ne. Saboda akwai abubuwa da ya kamata a yi a taimaki mutane ta wannan ɓangarorin. Akwai dokoki da ya kamata a yi wanda za su kawo cigaba. Amma a tingin yi koyar da noma a secondary school zai kawo cigaba ko wani canji.
Abin jira a gani shine ko majalisa za ta sake yin wata doka da za ta keɓe wa ƙwararrun manoma guraben aiki da kuma samar musu kayan noma. Lokaci ne kadai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahotar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yan sanda Katamandu sun harba barkunan tsohuwa da ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zanga adawa da shirin samar da ababen more rayuwa da Amurka za ta ba da kudin, wanda ake shirin gabatar da shi a gaban Majalisar Dokokin Kasar yau Lahadi, kamar yadda shaidu da jami'ai a babban birnin kasar Nepal suka bayyana. Sun ce wasu masu zanga-zanga sun jikkata yayin arangamar. Wata hukumar bada agaji ta gwamnatin Amurka, wato the Millennium Challenge Cooperation MCC, ta amince a shekara ta 2017 da ta samar da tallafin dala miliyan 500 don samar da layin rarraba wutar lantarki mai tsawon kilomita 300 da aikin inganta hanyoyi a kasar Nepal. Jami'an gwamnati sun ce ba za a biya tallafin ba, kuma ya zo ba tare da wani sharadi ba, amma 'yan adawa sun ce yarjejeniyar za ta gurgunta dokokin Nepal da yoyikinta, yayin da 'yan majalisa ba za su iya saka ido yadda ya kamata akan hukumar da ke jagoranta ayyukan samar da ababen more rayuwar ba. Manyan jami'an siyasa da suka hada da mambobin kawance masu mulki sun rabu kan ko su amince ko su ƙi amincewa da kuɗaɗen tallafin na Amurka. Masu aikin ceto sun ciro wasu gawarwaki jiya Asabar daga tarkace da laka da mummunan ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa a garin Petropolis na ƙasar Brazil, inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 146, ciki har da yara 26. A cikin hazo mai yawan gaske, ma'aikata sun haƙa tarkace da laka da tebura har kwanaki 5 ba tare da fatan samun waɗanda suka tsira ba. Wani mai ɗaukar hoto na kamfanin AAP ya ga masu aikin ceto suna kwashe wasu gawarwaki 2 da aka gano a cikin jakankuna a unguwar Alto da Sera da abin ya shafa sosai, yayin da 'yan uwansu ke kuka akan titi. A tsakiyar yankin da bala'in ya afku, ma'aikata masu aikin ceto a wasu lokuta suna busa usur mai ƙarfi don yin kira da ayi shiru da kuma sauraron alamomi na masu rai. Sai dai hukumomi sun ce babu wani fata a halin yanzu na samun waɗanda suka tsira daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a ranar Talata da ta wuce.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Wasu kungiyoyi a Najeriya sun fara kiran cewa ya kamata a daina kyale 'yan siyasa masu hannu dumu-dumu a rashawa suna canza sheka zuwa jam'iyya mai mulki don neman mafaka. Lamarin da kusan za a iya cewa ba sabon abu bane ga 'yan siyasar kasar. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana wannan rahoton.
Tsarin sauya sheka a Najeriya da ya samu karbuwa ganin yadda 'yan siyasa manya da ƙanana ke barin jam'iyyar su ta asali zuwa wata musamman ma wacce ke rike da mulki. Wasu na yin haka ne don a ci gaba da damawa da su, wasu ko don su boye kazantar da ke jikin su na rashawa, kamar yadda Comrade Daniel Linkam shugaban 'yan kudancin jihar Taraba ya bada misali da jihar sa.
An ce Senator namu na Sodan Taraba ya koma AP. Amma mu ba damuwan mu ba, don wannan yaje wannan party, wannan yaje wannan, har abinda muka saba Nigeria. Amma abinda muna so a gani, wayansu wanda suna tafiya don suna da damuwa da mutanensa, da mu kudin da aka basu consensus project wanda muna gan su yi aiki da shi, sun diverting nashi, wayansu ba su yi ba. Senator Imando Ebwacha a Sodan Taraba buy the capital project for good 8 years, nothing to show. Mun yi bincike muka gan ya diverting kudaden mu, ce suka doka wayo da suka saba, suka gan me zai faru sai su gudu zuwa a ruling party.
To sai dai a matanin da ya bayar Senator Emmanuel Bwacha da ake zargi da canja sheka saboda neman kariya a zargin ayyukan rashawa da ke tattare da shi, ya wanke kansa da haka.
Na daya, bani da kariya a kowane lokaci da ICPC da EFC za su yi rike ne, za su yi kama ne, kuma suna wannan magana zargin a kudin constituency project. Ya bi ni da maganganu dewa wanda nake na yi magana domin na hakura, sai suka yi rubuce-rubuce, ICP suka bincika ba su ga komai ba. To kun ce ba kwa sona PDP, na bar PDP sannan me kuma na zuwa kuna bi na doyin da zane.
To ko me doka ake cewa game da wannan batu? Kwararren lawyer a Najeriya barista Shitu Muhammad ya yi ƙari da cewa
sashi 68 na constitution bai ba ma mutum dama akan cewa ka canja sheka ba tare da idan fatin ku sun samu rabuwan kai ba ko kuma ana so a yi maja idan har kai ne mi ka canja sheka ba akan wannan hujjoji da kasa ya bada ba to in kai mimba ne ma na sene ko kai mimba ne na House of Representatives ko part political party da kake to doka ya bada dama ma rige ka akan wannan mulki idan an kama ka da rashawa sai idan kotu ne ta tabbatar cewa lallai ka aikata wannan aikin rashawa to kinga wanda kuma kotu ta kama shi da laifi kinga batun kuma zabe babu
duk da cewa wannan gwamnati karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari ta alƙawarin hukunta duk wani da bincike ya gano yana dauke da laifin cin hanci da rashawa ko wane ne shi kuwa ambassador Ali Barakat shugaba amintattu na kungiyar Buhari Youth Organization yayi kira ga gwamnati da ta kara gaimi wajen bincike kan zargin badakalar gwamnatin jihar Zamfara
gwamnatin da ta shude wanda ta yi mulki shekara 8 ana zargin su da abubuwan almanda ana dewa kuma mun tsaya mun yi bincike akalla tsohuwar gwamnatin da ta shude an karbi kudi daga Abuja kadai sama da biliyan 600 ya federal allocation da ake tura har ga Allah me aka yi da wannan kudin shine muke jan hankali mun rubuta fadan shugaban kasa kansa tunda manufansa da campaign da yayi zai yaki da cin hanci da rashawa mu da shi
Shamsiya Hamza Ibrahim Maryam Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton a jihar Nasarawa dake tsakiyar Nigeria hukumar haɓaka jari ta jihar ta ce ta kulle yarjejeniya da kamfanoni daban-daban don haɓaka harkokin kasuwanci da noma ta yadda talaka zai mori roman demokradiyya wakiliyar Maryam Amurka Zainab Babaji na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Shugaban hukumar haɓaka jari a jihar ta Nasarawa Ibrahim Abdullahi yace hukumar a shekara ɗaya da kahuwarta ta janyo wa jihar dala miliyan 500 kwatankwacin fiye da naira biliyan 270 na hannayen jari a fannoni daban-daban Shugaban hukumar ya kuma zayyana wasu fannoni da gwamnatin jihar ta yi yarjejeniya da wasu kamfanoni da suka hada da noman shinkafa, noman rake don yin sukari, noman rogo, doya da sauransu. Sauran fannonin sun hada da sifiri, gidaje da cibiyoyin harkokin fasaha.
Akwai businesses muhimmi da suke layi akan za su rushe investing a jihar Nasarawa a harkar noma da harkar yin industry da za su dauki matasa aiki su dauki matan gari aiki don signing agreement da wani company na yin noma a sarrafa amfanin noma a tattace su a package su a siyar da su a kai su kasashen waje.
Toron kai daɗe a gani ka ta ina wato talakan jihar Nasarawa ta ina zai amfana da wannan tsare-tsare ko shirye-shirye.
Duk wani gari a kuma da ta ci gaba sun yi encouraging business ɗan kasuwa su sa arzikin su saboda haka dole na neman haɗin kai na jama'a na al'umma don samun nasara a irin wannan abu.
Shugaban 'yan kasuwan jihar Nasarawa Alhaji Turaki Gamji ya ce harkokin kasuwanci na ƙara bunƙasa a jihar.
Alal hakika 'yan kasuwa sun amfana ta wannan ɓangarorin sosai-sosai dangane da harkokin kasuwanci da kuma noma da aka sa a jihar. Musamman mu 'yan kasuwa wadda a tarihin jihar nan ba mu taɓa zauna awa 24 da wuta cikakke cikinta ba sai a wannan ƙarni. Musamman kamfanonuka da wadda sana'o'insu ya danganci wutar lantarki. Duk suna amfani wannan wuta a yau a jihar Nasarawa.
Jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya tana da ɗimbin albarkatun ƙasa da suka haɗa da ma'adinai da filayen noma. Alhaji Usman Aliyu sarkin noman jihar Nasarawa ya ce da ɗan tallafin da wasu manoman jihar suka samu ta dalilin zuba jari da 'yan kasuwa suka yi manoma sun samu yabanya mai yawa.
Bangaren noman shinkafa ala hakikanin gaskiya an samu cin gaba ce da abin da shi da baya can domin duk an da kika sani a wannan lokar gannan ba an da bayan noman shinkafa ba. A Nasarawa an san mu da doya, an san mu kuma da rogo, an san mu da masara. Wato abin da muna tsoron gwamnati wannan irin ababen da in ya tashi shigowa a tabbatar an ba manoma ya kuma cika hannayensu. To shine a nan za mu samu cin gaba.
Al'ummar jihar dai sun kuma buƙaci gwamnati jihar ta Nasarawa da ta ƙara matakan tsaro don jama'a su ci gaba da yin walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ƙasar Kamaru. Hukumar samar da abinci ta duniya ta kaiwa wasu makarantu tallafi a yankin Adamawa da ke kasar ta Kamaru da nufin karfafa musu gwiwa. Wakilin muryar Amurka Muhammad Rabu Damba ya aiko mana da wannan rahoton.
Ganin yanda yara suka kaurace ma makarantu domin zuwa cin rani ne yasa wannan shekara hukumar abinci na duniya ta kawo tallafi cikin makarantun gaundare da kewayen karatun na ja da baya a sabili da barin aji da yara ke yi domin zuwa kora shanu. Tsari da hukumar tallafin abinci ta kawo na bai ma yara abin sawa a bakin salat zai taimaka matuƙa gayya gwajin zaunar da su cikin aji. Husaini Kabir malamin harshen Turanci ya ƙara da cewa
media ta kaici game da wannan project da wato PAM ta ce wato kungiyan majalisar ɗinkin duniya take kawo agaji ta raba wa yara ɗalibai abinci a makarantanni. To ni na yaba da wannan project nasu abu ne mai kyau mai muhimmanci. Mun san dai ɗalibi kam kafin yayi karatu yana da bukatan cin abinci.
Wannan hikimar zai bunƙasa tattalin makiyaya duban tallafin da hukumar za ta ba domin kula da shanu. Sa'annan su kuma makiyayan su ba su nonon bai ma yara a lokacin takaitaccen hutu bayan sun taba karatu. Wannan musayar na in baka manda ka bani gishiri na da alfalu sosai, inji Timote Isa Edi Master.
Presentation ce wannan tallafi da hukumar abinci ta duniya ta ka ya zamanto abu ne mai matukan amfani domin lokacin da suka shude a daidai wannan lokacin zaka samu duk yaran sun tafi korar shanu domin lokacin ne da dabbobi amma gashi yanzu suna nan a haɗe kacokan cikin aji.
Tabbatar ma yara abinci mai inganci da kuma bunƙasa tattalin makiyaya su ne ababen da hukumar ta sa a gaba. Wannan tsari hukumar na da niyyar jan akalan shi har tsawon watanni 6. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar ko yaushe sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, cikin shirin na wannan lokaci za mu yi duba ne kan fasahar 5G da a wannan zamani aka samar da shi. Fasahar da ta dira ta 1G, 2G, 3G da 4G wajen sauri a abubuwan da muke yi ta kafar sadarwar internet. Najeriya dai ta kasance ƙasa ta farko a yankin Afirka ta yamma da ta amince da a fara amfani da na'urorin zamani masu dauke da fasahar 5G tun a watan Nuwamban shekarar 2019 da aka yi gwaje-gwaje. Ministan sadarwar ƙasar Farfesa Ali Isa Fantani shi ya jagoranci wannan aiki ga kuma ƙarin hasken da yi wa shirin matasa a duniyar gizo.
Wannan tsari na 5G wanda fasaha ce ta zamani wanda ci gaba ne akan 2G da 3G da 4G, akwai ci gaba mai girma akai da zai bunƙasa harkar tsaro, muke fata da ikon Allah kuma zai bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. An fara wannan tun ranar 25 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 inda aka yi gwaji wanda Allah ya bani ikon zuwa da kaina na yi gwaji din. Bayan an yi gwaji, rahoton gwaji ya zama yana hannu kaman bayan watanni kadan, wannan hukumar sadarwa ta duba wakil rahoton ta anitsai ta turo min sako na cewa ga abin da suka fahimta daga cikin gwajin cewa an yi nasaran gwaji kuma babu wani abin tsoro a ciki. Saboda mu tabbatar da an yi abin nan daidai, aka sake bawa da umurni hukumar sadarwa da cewa ta tabbatar ta kara gayyatar masana a bangaren tsaro, kiwon lafiya da makamantansu a sake hadu a kara duba wannan al'amari din sosai. Aka gayyace su duka suka zo suka duba kuma cikin taimakon Allah ya zama abinda muka fahimta haka su ma suka fahimta akai. A ta National Assembly mun je majalisa mun sake gabatar da kuduri akai, su ma suka gamsu da irin abinda mu ma muka gamsu da shi. Baya ga wannan, fadar mai girma shugaban kasa a ranar 8 ga watan Satumba shekara ta 2021 na gabatar da kudirin gaban shugaban kasa tare da rakiyar su shugabannin NCC Farfesa Adeyolu Akande Farfesa Danbata, muka je muka gabatar akai tambayoyi aka amsa. Fadar mai girma shugaban kasa ta bada izinin ci gaba da wannan tsare-tsare. ce. To wannan izini da aka bayar na 8 ga watan Satumba shekara ta 2021 din shine approval na National Policy on 5G Deployment for Nigeria's Digital Economy. Shi ya kawo mu inda muke a nan. Sannan akwai hukuma na National Frequency Management Council wadda ni nake shugabantar hukuma din alhakin duka ba da spectrum wa NCC da kuma Nigerian Broadcasting Commission ga kashin hukuma da hukumar ta zauna ta duba bukatun NCC cewa wannan spectrum sun cancanci a ba NCC goyen bayan ci gaba da haka hukumar ta amince da haka ta ba su dama na a ci gaba da iso NCC ke da alhakin su duba wani kamfani ya cancanta wanne ne bai cancanta ba don a tabbatar da an yi adalci kuma ba a yi son kai ba sai aka zo da daman tsari na auction bisa ga yadda doka ta samar cewa duk wanda yake bukata ya zo ya bi ka'ida a ba wa kowane dan kasa kuma kowane kamfani daman ya zo ya faɗi abin da zai bayar har a duba wanne ne fi cancanta wanda hukuma za ta amfana da shi na Najeriya a bashi wannan to abin da na faɗa cewa 5G yana da fa'idodi da yawa babu lokacin maimaita su duka anan sai dai manyan abubuwa da mu muke so mu fuskance su a Najeriya wajen kawo 5G abu biyu ne na farko yayi za a yi 5G ya taimaka wa Najeriya a harkar tsaro wanda ya zama matsala mai girma a kasar nan a duk duniya 5G idan aka yi deploying din sa kuma jami'an tsaro suka fahimce shi da gaggawa kamar yadda muke fatan namu za su yi babu wani hanya da zai taimaka musu wajen magance tsaro irin wannan na farko a cikin su akwai real time communication idan yanzu na baka sako a daidai time nan tura sako da kai da kake nan da wanda yake ko ina a duniya take zai gani babu wani jinkiri communication thing is real time sannan na daya kenan na biyu baya ga haka a cikin 5G akwai encryption wanda iya da muhimmanci wato boye sirri na uku yana boye identification na mutum a inda ya dace a boye shi yasa wannan ya zama wajibi muke ba wa samun number dan kasa muhimmanci kuma duk da kalubale da ake fama da su cikin taimakon Allah a cikin shekara daya da kadan mun samar da katin dan kasa wa kusan mutum miliyan 30 a Najeriya don a yanzu akwai mutum sama da miliyan 70 da suke da shi wannan mun yi nasara ne a cikin shekara daya wanda hukumar da shekaran ta 13 amma bai wuce mutum miliyan 40 aka samar ba duk da sun ma yi aiki da database na Central Bank na Najeriya hikiman wannan shine yanzu aka samar da 5G taimaka jami'an tsaro saboda duk technologies ake da su yanzu a harkar tsaro tun daga robotics artificial intelligence big data analytics abun da ya shafi internet of things suna da tsananin bukatar 5G wajen tafiyar da su kuma wannan abubuwa ne da yanzu a duniya da su ake harka ta tsaro so da haka muna aiki da damar mu tunatar da jami'an tsaron mu na cewa don Allah su gaggauta aiki da wannan damar da ake da ita su shawo kan matsalolin da ake ciki ya da matukar muhimmanci mu kuma a bangaren mu muna da musu alƙawarin duk gudumawar da suke nema tunda aikin su ne zamu ba su shi 100% don ayi nasara insha Allah za mu bar na biyu kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki in aka samu tsaro kuma tattalin arziki ya bunƙasa muna fatan rayuwa za ta yi dadi wa 'yan Najeriya wannan shine manufar mu kuma muna addu'an Allah ya taimake mu akan haka
tutuni dai hukumar ta NCC a Najeriya ta yi gwanjon fasahar a ƙarshen shekarar 2021 ana kuma sa ran kamfanonin da suka yi nasarar samun damar mallakar fasahar su cika ka'idojin biyan kudaden da aka sallamar musu da tsarin kamar yadda shugaban hukumar Farfesa Umar Garba Danbatta ya bayyana
to jama'a an yi wannan gasa kamfanoni guda biyu su suka yi nasara akwai kamfani wanda yake sabon shiga cikin wannan gasa wanda dama mun ba da wannan dama ana ce musu Mafab Communications Limited suka zo kamar na daya kana kuma sai kamfanin da an san shi MTN ana ce ma MTN Nigeria PLC su kuma su suka zo na biyu to kudin da aka samu za su kai kusan dala ta Amurka miliyan 273 yan wadansu abubuwa wanda za su biya wannan kudi ne a wato naira kudin mu na Nigeria a canji wanda yake na bankin asa wato na CBN a duk lokacin da za su biya wannan kudi za a gaya musu nawa ne dala ta kama a cikin kudin mu na Najeriya wato a naira to za su biya wannan kudi a wannan lokaci a yanda canji ya kama wato ba a bakan kasuwa ba kuma gida biyu you know mafa za su biya wannan kudi haka ma kuma MTN su ma wannan kudin za su biya to in ka tara za ka ga an samu jumlar kudi wajen miliyan 534 ko to sama da haka ne ya kana haka din ma to shine abin da aka samu wa gwamnati ta kasar nan domin ta yi amfani da wannan
Baya ga wannan gwanjo har ilahu tsakanin kamfanonin biyu da suka yi nasara, an yi gasar tashoshi biyu da kowanne kamfani zai samu. Za a ji karin bayani cikin shiri na gaba da yardan Allah a shirin matasa a duniyar gizo. Yanzu saboda karancin lokaci za mu sallama da ku. A shiri na gaba za mu dora a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke muna fatan alheri.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Yanzu kuma sai labarai a takaice. To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Leonard wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.